ilimi a buɗin rayuwa. A yau cikin shirin namu muna tare da malami kuma ɗalibi wanda ke karatun digirin digirgir a nan ƙasar Amurka, ya kuma fara da gabatar da kanshi da kuma bayyana wasu matsaloli da suke addaba matasa a Najeriya, da kuma zaƙulu wasu hanyoyi da ya kamata matasa su bi don magance waɗannan matsaloli.
To, sunana Inana Ahmed ne, daga Bauchi nake, daga Karamar Hukumar DAS. Na yi makaranta na biya duka, that is na primary da junior secondary school a DAS, daga wurin kuma sai na shige Government Secondary School Toro na secondary school nawa. Bayan haka sai na shige zuwa Jami'ar Ahmadu Bello University na degree na a Turanci, English language kenan. Sai na samu aiki da Jami'ar Gombe State University. Ina nan America, ina yin degree na uku, PhD kenan a rhetoric and communication, ko yan iya magana da kuma communication.
To yanzu kana yin koce, kana yin digirin digirgir a wannan fanni da ake koyan magana, ko zaka dan yi mana bayanin ya ake shi wannan ilimin yake na koyan magana?
To ilimin koyan magana dai abubuwa dai ya shafi abu uku. Na daya shine yanayin rubutu, that is rubutu ta iri-iri, ko rubutu na media, ko kuma rubutu irin na academic rubutu, ko kuma rubutu kuma irin wanda aka yi shi for literature. Saboda abin da ni nake koya kuma shine yadda zan gane in analysis na political discourse. Muna duba wani abubuwa, wani ka'idoji ne ya kamata in za a yi rubutun siyasa, misali waɗanda suke rubutu masu rike da mulki a ƙasarmu, especially shugabannin ƙasa, gwamnoni, ministoci. So waɗannan duka da suke da wannan responsibility na rubutu, wasu abubuwa ne ya kamata su duba lokacin da za su rubutu, especially irin wurarenmu da muna da mutane iri-iri, muna da diversity. So abubuwan da ya kamata a yi rubutu, kuma abubuwan da ya kamata da abubuwan da bai kamata ba a sa. So abubuwan da nake dubawa kenan.
Za a ga cewar yanzu ga shahar ka yi zurfin karatu, kana karatun digirin digirgir. Mafi akasarin matasa yanzu a Najeriya ba sa da sha'awar ko zullumin yin karatu. Menene ke kawo wannan rashin sha'awar yin karatu ga matasa?
To, ina ganin babba abin da yake kawo wannan shine babu motivation. Yanzu in ka duba, akwai wanda muka gama makaranta da su tun lokaci na gama makaranta farkon degree na 2008, but yau 2015 akwai mutanen da har yau ba su da aikin yi.